أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu, Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa da taimako da tallafawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Muna masu roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin jama'ar da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka. Allah ya sa ayyuka da muke karɓaffu ne. Iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da ƴan'uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu. Mu da muke raye, Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Bukatu da muke da shi a wurin Allah, muna roƙon subhanahu wa ta'ala ya amsa mana. Kariya da muke nema, Allah ta'ala ya kare mu. Muna masu kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ababe da suka dame mu a wannan ƙasa, musamman abin da ya shafi tsaro, ƙuncin rayuwa, lalacewar tarbiyya, fitintinu kala. Muna roƙon Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah ya nuna mana ƙarshen su. Wanda amana take hannunsu, Allah ta'ala ya ƙara musu tsoronsa, ya kuma sanya tausayin talakawa a zukatansu don su ɗauki rayuwar talakawa da walwalansu da muhimmanci yadda ya dace. Yau da izinin Allah za mu tashi akan darasi na 7 ko a wannan wata na Ramadan na Hijira shekara ta 1447 insha Allah. Akwai tambayoyi? To, media da ke sa wannan darasi zuwa yau 7 ga wata an samu guda 97. Jiya mun tsaya akan na 95, yau an samu wani bawan Allah da ya ɗauki nauyin guda biyu duka daga Adamawa, mai suna Alhaji Abdulrahman Bashir Haske, founder na AB Haske Foundation. To, muna roƙon Allah ta'ala ya haska masa duniyarsa da lahirarsa da zuriyarsa gabaki ɗaya. Na 96 shi ne Usaku FM 90.5 Yola, Adamawa State.
Usaku suka rubuta ko dai Useko? Ok, shi ne sunan ko?
Ok. Na 97 kuma NAF FM Movie 105.5 Yola, Adamawa. Shi na TV din a cikin Yola, na FM na Yola daga 9-10 na dare. Na Movie NAF FM kuma daga 10-11 na dare. Muna roƙon Allah ta'ala duk wanda suka ɗauki nauyin, Allah ya biya su da gidan aljanna. An samu guda 97 kenan insha Allah. Baya ga wannan akwai tambayoyi, sai mu karanta su a takaice. Zan takaita bayanai insha Allah don kada ya riƙa cinye lokacin karatu, tare da kun ce tambayoyin su ma karatu ne ko? To, babu laifi insha Allah, sai a duba abin da yake mai ma'ana, musamman tambayoyin da ba a amsa su ba, ba a taɓa amsa su ba, ko ba a amsa su nan kusa ba.
insha Allah. Na'am.
Malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Insha Allah ya kan iyayen malam da na alaramma da na mu baki daya da malaman
mu. Amin ya hayyu ya qayyum, mun gode sosai.
Ise malam tambayoyi na guda biyu ne dake alaka da juna.
Na'am.
Ana iya amfani da nisabin azurfa wa musiba don cire zakka? Yake cewa lura da cewa nisabin dinari wato gold ya yi sama da yawa. Akwai jama'a da yawa wadda in za su yi amfani da wannan nisabin ba za su cire zakka ba, amma inda azurfa ne za su iya cirewa. Shi ne yake neman ƙarin bayani a wajen malam.
Na'am. Ya halatta a yi aiki da nisabin azurfa silver a cire zakka ba sai na zinare ba. Akwai majma'ul fiqhil islamic fiqh council na rabi'atul alamil islami wanda kasashe da yawa suna cikin wannan, hatta Najeriya memba ne a cikin wannan din, ya kai akalla kasashe 57 a duniya sukan zauna su duba matsalar da ya shafi muslim world su yi fatawa a cikin qarar na majma'ul fiqh al-islami. Qarar na 6 akwai bugawa da aka yi a littafi shafi na 101 da 102, sun ce ya halatta a rika aiki da nisabin azurfa a cire zakka ba sai da zinare ba. Kuma ina ga committees din mu dake wayar da kai akan zakka a Najeriya, iya da kyau su ba wannan muhimmanci, wannan committee mai albarka, Allah ya kara musu albarka. Saboda cewa a ka'ida daman da naira da riyal da dala ai daman estimation ake yi, kiyasi ake akan zinare a cire zakka. In ka dauki nisabin zinare da ake cire zakka a gram, wato gold, usually yana kaman 85 grams ne, wani lokaci ya kai 87, within that range ne. Amma in ka dauki na azurfa, gram din yakan kai 595, wani lokaci ya kai har zuwa 605, a wannan range din ne. Amma nisabi na zinare da ya kai 85 grams zuwa 90, wanda a wannan wurin yake fluctuating. In ka auna shi da dala, misali za ka ga ya kai dala 16,000 ko abin da ya kama da haka. In ka mai da shi naira, kamar yanzu nisabin bana a Najeriya sun ce kamar 18.4 miliyan naira ne zuwa 18.5. To kaga in ka dauki nisabin zinare, sai wanda ya mallaki naira miliyan 18 da yan kai ta shekara kuma mallaka ta sa zai cire zakka. Amma in kai converting wannan dala din zuwa azurfa, 595 grams na azurfa, za ka ga wanda ya mallaki dala 1,600 zai cire zakka. So anan kaga in ka hada sai ga wanda ya mallaki naira miliyan 2.5 zuwa miliyan 3 akwai zakka a kansa. Amma in kiyasi akan zinare ne, wanda ya mallaki miliyan 17 ma babu zakka a kansa. So qarar nasu na majma'ul fiqh al-islami, qarar na 6, wannan namba 101 102 103, kuma ita ce fatawa ta lajnatud da'ima lil buhus al-ilmiya, ita ce fatawa da Sheikh bin Bas rahimahullah shi ma ya bayar, cewa don a samu falalan cire zakka da kuma amfanar da wanda aka bawa, sun yi recommendin cewa akwai falala mutum ya rika aiki da nisabin azurfa ba na zinare ba. Na farko, idan mutum yana da naira miliyan 3 ya shekara kace ya cire zakka, ba fa yadda muke zaton an takura masa bane, taimakon sa aka yi. Ita zakkar da ka cire na farko tana kara dukiya albarka, na biyu tana tsaftace dukiyarka, na uku tana kara dukiyarka daga fitintinu da dama, na huɗu abinda kake da dukiyar Allah ta'ala yana kara rubanya maka shi. Dan me? Dan zakka rukuni ne a cikin rukunin addini. Kaga yin da kai idan ka cire an taimake ka, kai kuma da ka cire sai ka ba wa talaka, to ka taimake shi. Saboda talaka iya da bukata, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, zuwa karshe suratul tauba ayata 60. Anan da ka cire ka bashi, kaga mai miliyan 3 in ya cire ya taimaka. Amma in ka dauki kiyasin zinare, mai miliyan 17 ma ba sai ya cire ba. So kaga anan ka taimaka. Ita kuma zakka, abinda nake kiranta da shi shine divine poverty eradication program, wato wani tsarin yaki da talauci ne da yake daga wurin Allah. Allah ne ya tsara shi, wani poverty eradication ne. Duk shekara na dukiya me shi ya cire wani over 40 ya ba wanda bai da shi kashi da cikin 40 kaga wani tsari ne na Allah na yaki da talauci so da haka abin da yafi dacewa ga waɗannan committees masu albarka ina ba da shawara cewa yana da kyau a riga wayar da kan mutane akan cire zakka da azurfa ba da zinare ba don daman kiyasi ne kuma daman nasu yayi magana akan zinare da azurfa to saboda mu samu falalan yawaita zakka da yawaita masu cirewa da yawaita dukiyar da za a bayar sai mu duba karamin nisabi kamar yadda waɗannan ainihin majma'a na musulmai da lajina suka bada fatawa akan muhimmancin sa wallahu ta'ala a'ala
malam da bayan cikin yake cewa idan mutum yana da zinare wanda bai kai misalin zakka ba kuma yana da azurfa shi ma bai kai misalin zakka ba zai iya hada su su biyu ya cire musu tun da in ya hada su za su kai misalin ya cire musu zakka
a magana mafi inganci wannan ba a hadawa ita ce kauli rajihi dogaro da maganar imam an-nawawi rahmatullahi alaihi cikin al-majmu' volume na 5 number na 503 zuwa 505 yana cewa akwai malamai da suke da fahimtar ana iya misali zinaren ka bai kai zakka ba azurfa bai kai zakka ba amma in ka hada su wuri daya kai total ya kai ai zakka shin za a hada ko ba za a hada bai ce a magana mafi inganci ba za a hada ba shi yafi inganci akan malaman cewa za a hada na farko nassosin da suka magana akan zakka sun yi magana ne akan kowanne daga cikin su daban-daban kamar hadisin Ubadah ibn Sabit dake bayani az-zahab bi-zahab wal-fidda bi-fidda kaga da yazo yana magana akan koda exchange ne canjin kudi bai yadda ya hada zinare da azurfa sai ya kira su daban-daban na biyu kuma yace abin da ke kara bayyana cewa da zinare da azurfa ba kudi ne daya ba shine idan za mu yi canjin zinare da zinare ya halatta da maka kari ko bai halatta ba bai halatta ba a wannan wuri in na maka kari a canji bai halatta ba canjin naira new currency kana san naira 1000 sabuwa a 1000 sabuwa sai ka ba da tsofi 110 aka baka anan aramun ne 10,000 da ka kara riba ne amma idan ana saida 140 in zaka kai ka karbi sabi zaka ba da 150 sai wani yazo da dala sai ka ce to dalar nan canjin ta a kasuwa 140 ne amma in kana neman sabon kuɗi za mu baka only 130 a sabi tsofi 140 sai ka amince anan ba riba bane don dala da naira daban-daban ne so an samu tafadul tsakanin su wannan bai zama riba ba amma tsakanin sabuwar naira da tsohuwar naira in an samu fifiko wajen canji wannan riba ya shiga ke sa an kana son sabon kuɗi sai dai ka saye shi da kuɗin wata kasa amma ba da naira irin sa ba sai dai da wani kuɗi na daban to anan gurin sai yace kaga ai in zaka canja zinare da azurfa ya halatta a zamu fifiko ko bai halatta ba ya halatta to tunda ya halatta ashe kudin ba iri daya bane zaka babu dama a hada zinare da azurfa wuri daya don a cire musu zakka a dunkule sai dai kowanne ya dauke shi a kashin kansa in ya kai zakka a cire in bai kai zakka ba to kada a cire amma ba dama a hada wallahu ta'ala a'lam
na'am malam mai tambaya ta karshe yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
sai Allah ya jikan iyayen malam da na alarama da na injiniya da kuma na sauran musulmai
wani injiniya ce kage ya samu attachment har wani murmushi yake ban taba ji yayi murmushi ba sai da aka yi attachment a rama dan goya shi ko a dan ture shi a goya ko to a rama shi a goya ka shi amin ya hayyo ya kayyo
sai ce dan Allah malam a ce maka mana da amsar wannan tambaya malam tambaya ce tsakanin halal da haram yake cewa malam tambayar ita ce mutum ne yana da kuɗi a cikin obi account ɗinsa duk 24 hours ba duk rana akwai wani abu da yake karuwa a kan kuɗinsa to shi ne muke son sanin wannan kuɗin da suke karuwa menene matsayinsu Allah ya mai da kowa gida lafiya
Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh a cikin fatawa manaril islam volume na 2 da aka tattara yayi magana akan interest da riba kan matsala ta namba na 40 da 443 zuwa 433 da 34 da 35 a wannan shafi guda uku duka yayin magana akan matsala mai kama da wannan. A magana mafi inganci ya ce wannan riba ne. In summary, yadda OPAY account yake iya da kyau a fahimta. Na san background na OPAY account saboda ina DG ne da 2018 aka bude startup din. So mun taimaka musu da policies da enabling environment. Kuma lokacin da na zama in charge of communication and digital economy a 2020-2021 mun taimaka da policies da enabling environment da ya taimaka OPAY daga bude shi a shekara uku ya kai matsayin unicorn. Unicorn shine startup da ke da market value da ya kai $1 billion, dala biliyan daya. Shi yasa a lokacin OPAY din suka zo musamman ina office godiya gare ni saboda ni na taimaka musu da policies da ya shafi broadband penetration, NIN and SIM registration, price na data da ya sauka, Nigeria Startup Act da makamantansu. Shi ya taimaka musu lokacin sun zo min office ina ga wata juma'a ne on the 28th of October ko 2022 haka ne. Lokacin president din OPAY din sunansa Olu Akamu. Amma daga baya na ji a wurin July 2023 ya yi stepping down wani ya karba. So ya yi leading team din gaba ɗaya suka sami a office sun zo godiya akan abin da aka yi aka taimaka musu. Shi ya taimaka kamfanin ya ci gaba suka samu kaza da kaza musamman suka zo muka wuni da su a Abuja. Bayan sun koma suka kara yin leta ta godiya suka kara turo mini. Babban abin da ya taimaki OPAY ya bunƙasa kamar da suka faɗa waɗannan policies da muka yi ne. Daga ciki na ƙarshe da ya taimaka musu lokacin da na ce sai an yi haɗa NIN da SIM. Suka ce samar da wannan NIN ɗin ya yi matuƙar taimaka matuƙa da gaske. Na biyu broadband penetration ya taimaka sosai. Digital literacy policy ya taimaka sosai. A wannan lokacin take kamfanin value sai ya kai dala biliyan ɗaya a duniya. A yanzu market value ya kai $2 billion. Yadda OPAY yake operating, kana iya yin account da bai da interest, kana yin wanda yake da interest in kana so. In kana aiki da main wallet ɗinsu wannan ba su ƙara interest tare da ni bayan da OPAY account. Amma in kana aiki da shi amma suna da wani tsari da suke kiransa O-Wealth. To in ka bude O-Wealth ainihin application sai zama kana yin abu biyu a ciki. Na farko kana sa balance, na biyu kuma kana depositing. Waɗannan ababe guda biyun kai after every 24 hours da safe suna incrementing interest da suke baka. Kuma interest ɗinsu in dai ba sun canja ba a wancan zuwan da suka mun 15-18% suke bayarwa annually. To in ka bude O-Wealth ko saving account definitely akwai interest. Amma in kai aiki da main wallet a tsarinsu babu interest. So ala ayi halin sai kai aiki da main wallet kada ka shiga O-Wealth ko abin da ya kama da haka. Kula ga wannan baya ga wannan kuma ai Qur'ani ya mana bayani yadda ake yi cewa duk abin da ya karu irin wannan na kuɗi haramun ne. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam tafalu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. So in ka duba suratul baqara aya ta 178 zuwa 278 zuwa 279 Allah ya magana akan wannan cewa wannan ƙarin haramun ne. Idan aka ƙarga an ƙara maka baka bukata ba, abinda Ibn Usaymin rahimahullahi yace kai sai ka dauki kudin sai ka tura shi wani aiki na alkhairi amma ba kai ka ci ba, ka ba wani wanda babu haƙƙinka na wajibi akan haƙƙinsa na wajibi akan ka, ko wani mai bara ko aiki a wani masallaci ko wani wanda yake bara mai kuturu ko makaho sai ka bashi. Anan kuma inna Allah ta'ala tayyibun. Amma tsoron Allah da yasa kake ci ka bayar kuma Allah zai iya maka rahama akan wannan tsoron nasa. Wallahu ta'ala a'lam. Arman sai mu dawo wurin ka. Ibrahim kan don zan ko bai isa ba ya isa. Bismillah arman mana suratu Ali Imran.
Ta'awuzu minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار
جزاكم الله خيرا إنا جائز هكا آرما الله يمكى البركة منا آل إمرانا أيو إذن الله لا متاشي أكان آية تدريد تسعين دبيان jiya mun yi karatu akan aya ta 193 da 194 Allah ta'ala yake fastajaba lahum rabbuhum sai mahalicin su ya amsa musu da cewa mai inni la uzibu amala amilin minkum min zakarin aw unsa lalle ni bana tauya aikin mai aiki a cikin ku namiji ko mace ba'dukum min ba'din sashin ku daga sashi yake daga maza ana samun mata daga mata ana samun maza فالذين هاجروا للذين wanda suka yi hijira wa ukhriju fi sabili min diyarihim aka fitar da su a gidajen su wa uzu fi sabili aka cutar da su a tafarkina wa qatalu suka yi yaki a filin gwagwarmaya da abokanan gaba wa qutilu har wasu kai matakin da suka yi shahada a filin gwagwarmaya da Allah ta'ala yake cewa la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu kurakuransu wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma za mu shigar da su cikin aljanna dake da korama kala-kala dake gudana a cikin wannan aljanna sawaban min indillah wannan kyauta ce ta karamci daga wurin Allah wallahu lalle Allah indahu a wurin sa husnul sawab akwai kyakkyawar kyauta ta karamci fasta jaba lahum wannan duka muna ci gaba ne da magana akan ulul albab ulul albab wanda Allah ya kira su sau 16 a Qur'ani ulul albab ulul albab ulul albab a Hausance kace mutane masu cikakken hankali da basira da sanin ya kamata da sanya abu a gurbin sa wannan sune ulul albab siffa ce da ya zama wajibi a kanka da a kaina mu yi kokari ya zama mu ma muna cikin ulul albab a duk inda Allah ya kira siffofinsu mu dage mu cika kaman a nan surar da muke karatu cikin suratu Ali Imrana tun daga aya ta 190 har zuwa wannan aya ta 195 mu tabbatar dukkan qualities ɗinsu da Allah ya ambata mun cika su haka idan muka je suratul ra'd Allah ya kira daga aya ta 19 zuwa aya ta 24 anan ma yana da kyau mu yi kokari ya zama waɗannan sifofi na ulul albab ni da kai mun cika su suna da muhimmanci don haka Allah yake fastajaba lahum rabbuhum su ulul albab sai Allah ya amsa musu addu'arsu wata addu'a suka yi ai mun ga a baya cewa da ya kira sunayen suke cewa waqtilaful layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amiru bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana
الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد sun gama addu'a sai Allah ya ce fastajaba lahum taki sai Allah ya amsa musu Allahu akbar kalmar fastajaba taki shine ajaba Allahu du'a'ahum taki babu bata rukuni suna gama sai Allah ya ce an amsa musu jarasi na farko da zamu koyi anan me yasa yace fastajaba lahum rabbuhum bai ce fastajaba lahum Allah ba sai yace fastajaba lahum rabbuhum babban dalili sun yi ta addu'a da rububiyya ne suna cewa suna kiran Allah da sunan rabbu 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 ba su ce Allah 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 ba darasin farko kalmar rabbu ta fi tasiri a cikin addu'a fiye da kiran Allah in Allah ne sai a ce Allahumma amma in dai za a addu'a kiran ya rab ya rab ya rab yana da matukar muhimmanci shi yasa ai a baya sun ce masa rabbana 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 sau nawa sau biyar suka gaya masa kaga na farko inda suka gaya masa me suka ce الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا كاجا آية 190 دي sun kira saunawa daya subhanaka fakina azaban nar sai suka ce me
ربنا
in me
na'am
innaka man tudkhilun nar faqad akhzaita wa ma lil zalimina min ansar sau nawa to a aya ta gaba sau nawa suka kira sau biyu rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana mun samu guda nawa
hudu
guda hudu a aya ta 194 ta ce rabbana wa atina ma wa atta a addu'a sun kira rabbana 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 sau biyar a aya ta 191 sau daya aya ta 192 sau daya ta 193 sau biyu 194 sau daya kaga daya daya biyu daya ka samu biyar tunda sun yi ta rabbana 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 sai ce fastajaba lahum rabbuhum to wannan rabbu da kuke ta kira ya rab ya rab ya rab to ya amsa muku rabbu fastajaba lahum rabbuhum abu na biyu da muke koya kuma shine kar mu kuskura da ɗan duniya su yaudare mu ko kuma masu ciwaciwan imani akan cewa Allah baya karɓar addu'a Allah yana karɓar addu'a in mun cika sharadin addu'a duk abin da ya dame ka ya dame ni in muka roƙi Allah Allah yana amsawa duk abin da ya dame ki wallahi ki gaya wa Allah Allah yana karɓa addu'a babban al'amari ne babban sharadin da zamu yi shine in zamu yi addu'a mu zama mu'minai ne kuma mu'minai na gaskiya ba mu'minai na ciwa-ciwa ba imani duk abin da yake imani na rukunan musulunci rukunan imani insani mu tabbatar mun kiyaye in muka yi wannan tabbas Allah yana karɓar addu'a amma za ka yi ba mu koda misali da Qur'ani
wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
جزاكم الله خيرا وإذا سألك عبادي أني فإني قريب جودي توكيدي توكيدي أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي سؤال وليؤمنوا بي سوء إيماني دني amsa wa umurnin Allah da imani da Allah ke sa Allah ya karɓi addu'a wannan suratul baqara zai zama aya ta 186 ko don haka kaga anan Allah ya ce yana amsa addu'ar mai kira idan ya kira shi amma mu mu amsa kiran Allah mai imani wannan yake zama shine daga cikin muhimman sharuɗan karɓan addu'a shine ya zama mutum yana da imani da Allah kuma ya amsa kiran da Allah ya masa akan komai da komai masu cewa ba a karɓar addu'a in ka biye mu sai su raba imaninka da Allah an yi wani mutum kista ce da Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi ya magana a kansa yana bayyana irin yadda Allah yake karɓar addu'a wasu bayin Allah na kware a cikin society ma ba a san su ba amma suka roki Allah Allah yana amsawa
yace wata shekara a garin Madina, Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an yi fari na ruwa, ya zama babu ruwa, aka yi ta salatul istisqa, ruwa bai zo ba a gare. Yace wata ran ina zaune a masallacin shayyan halitta Masjidun Nabi a Madina, sai wani mutum ya shigo, yace na ganshi da siffa ce ta talaka, dan siriri ne haka, bai da wani abu, ba in kaga kayansa ba wani mutum ne wai mai kudi ba, yana shigowa, shi bai ganni ba, ni naga shigowansa, sai wuce ta wajen gaba da hantsi, sai nafila da ya idan da sallah, sai daga hannu haka yace, ya Allah, mutanen garin annabinka, ahalu baladi rasulika, sun zo sun roke ka ruwa, Allah sun yi sallah, Allah baka ba su ruwa ba, wallahi Allah zai ka musu ruwa. Nace wallahi Allah zai ka musu ruwa, Allah wallahi zaka musu ruwa, Allah ba za ka hana mutanen garin annabin ka ruwa ba, wallahi zaka musu ruwa. Allah Muhammad Buzur Munkadir rahimahullah yace, sai nace wannan wani mahaukaci ne, ka zo ka ce wallahi Allah sai yayi, mu da muka zo muka yi tatawali umma muna roko ba a yi ba, kai ka zo kana da tinkaho kana cewa sai Allah yayi ruwa. Yace ina cikin tunanin mahaukaci ne, yace wallahi bawan Allah nan bai sauke hannunsa ba sai ruwan sama ya sauko, ko ruwan hannunsa bai sauke ba, yace kawai ya zauna aka yi ruwa, mamakon ruwa, kuma lafiyayyen ruwa, babu barna da yayi komai yadda ake so, haka ya zama zanza. Bayan lokaci can sai tashi sai tafi gida, aka zo sallah ta gaba ta azhar, sai shigo masallaci sai na ganshi, da na yi takin not shi waye, da ya fita ya tafi gida sai na bi shi gida, sai na ga gidan da ya shiga. Bayan nan daga baya sai na koma Makka, ina zuwa sai na ganshi a kofar gida an kewaye shi, ashe baduku ne yana tsirin gyaran takalman mutane, yana gani na ne sallama, ya ce wa alaikum assalam rasulullah, ka zo a gyara takalminka dai, bismillah, zo, ya ban wajen zama. Bayan ya gama da jama'a na ce, bawan Allah, wallahi ba gyaran takalmi ya kawo ni ba, na ga wani abu ne da kai ɗazu a masallaci, na ɗauka kai mahaukaci ne, kuma sai na ga wani karamar waliyai da Allah ya nuna tare da kai, kai rantsuwa kuma Allah ya yi ruwa. Ya ce sai na ga gabansa ya faɗi, fuskarsa ta turmuke, tunaninsa ashe wannan aikin alherin da ya tsakaninsa da Allah har wani ya gani, shi ya ɗauka babu wanda ya gani. Ya ce hankalinsa ya tashi, na ba shi haƙuri na gudu saboda hankalinsa ya tashi. Sallah ta gaba ban ganshi ba, sallah ta biyo baya ban ganshi ba, wata sallah ba ta zo ba, na sake dawowa gida in ba shi haƙuri, ce sai na yi sallama a gidan, sai wata tsohuwa ta fito, tana fitowa na ce ina bawan Allah ne, ta ce ai tun lokaci kazaran kaza da kai ka zo kuka yi zama da shi, kana tafiya ya shigo gidan nan ya tattara kayansa, hankalinsa a tashe fito, har yau babu labarinsa, har yau a duniya ba san sunansa, babu tarihinsa. Wai tunaninsa shi ne har ya yi addu'a a garin, wani mutum ya gani, ya gane sirrin da ke tsakaninsa da Allah. Kaji bayin Allah na kwarai, in yau ne mutum ya taɓa karɓa, sai ka ga ya buɗe dukkanin du'a, an yi wani shago, an yi receipt, in kana da matsala ka zo a maka addu'a, ba haka za mu yi ba a Najeriya, komai sai an yi commercialize din sa. Wannan kuma ba na ce karku ba malamai masu addu'a dan sadaka bane ba, muna da dattawa a zaure da ba su da aikin komai, kuma iyayenmu ne, in ka je kasar za ka tsaya addu'a, shari'a ba ta hana kai sadaka ba, mu muka maka adan fi sabilillah, amma in ka je ka samu dattijo yana zaune, kar kuma ka ce an hana ba da sadaka, sadaka ma Allah ya ce a yi ta. Wannan bawan Allah ya daga ranar ba ka rijin labarin sa ba, sune bayan Allah na kwarai da koran tsuwa suka yi don Allah ya barrantar da rantsuwarsu, Allah ya sai a yi ruwa. Ran nan arewacin ƙasar nan damuna ba shi ba ce mun ana ruwa a wani gari, na ce wani kila wani bawan Allah ne ya rantsuwa don Allah ya kubutar da shi daga rantsuwar, ba sai ya yi kafara ba sai Allah ya yi ruwa. Haka kawai yau bawan Allah Abuja kala sai ce wallahi yau Allah za ka yi ruwa Abuja, in ba a yi ruwa ba zai yi kafara, don Allah ya sa kada ya yi kafara sai ya saukar da ruwa. Wato su bayan Allah na kware ko sun taro a radu da ka, sun yi alkafura bal ma al'imani, sai Allah ya kubutar da su ba sai sun yi kafara ba. Allah yana karɓar addu'a, matsalolin da suka damu mu a arewacin Najeriya mu dage da addu'a, karɓan addu'a a yanzu ya yi ƙaranci a hannun mutane saboda sharuɗan karɓar addu'a ba mu cika ba. Kaga na farkon sharuɗi da muke wasa da shi a Najeriya shine imani da Allah, mutane sun maida imani yanzu a baki ne ba a aiki ba. In mutum ya ce maka shi musulmi ne, in ka duba aikinsa ba musulunci, ga cin amana, ga ƙarya, ga hasada, ga munafurci, ga annabi manci, to ina musulunci da imani a wurin? kaga matsalar farko kenan. Matsala ta biyu shine yin addu'a babu yakini. Duk mai addu'ar da yake yana kokon doko za a karba ko ba za a karba ba, jiya na kai share ne to Allah baya karba sai ka da share ka. Kaga na uku cin haramu. Duk mutumin da ke cin haram dare da rana in yi addu'a Allah baya karba addu'arsa, ko kuma yana da tsananin wahala Allah ya karbi addu'ar tasa. Cin haramun matsala ce mai girma. Na hudu yin addu'a zuciyar ba ta wurin. Kai kake addu'a amma kana tunanin kuna da wasa yau na La Liga ko Premier League, away ne ko home ne, Allah bai sa karku sauka top of the table, shi ne addu'a. Kai kana sauko akan table, kai kana addu'a ga Allah amma zuciyarka tana wani ba, wannan addu'a iya da wahala a karba. Illa ta gaba shi ne ba mu kiyaye ladabin addu'a ba. In za ka yi addu'a, in kana da hali ka yi alwala, ka zama ka shiga cikin nutsuwa, ka kaskantar da kanka, ka zauna. In ka kalli gabar ya yi kyau, in ba ka samu kallo babu damuwa, ka yi addu'a a cikin nutsuwa, ka ga abin al'ajabi. Amma matsalar shi ne yau ba ma ba wa addu'a muhimmanci da ladabin da ya ce. Mutum yana kwance a kan gadonsa ko kan kujera da gajeren wando ko riga babu, iya riƙe da remote control, ya kalli BBC World, CNN International, ya je Al Jazeera, ya koma kallon kato, wai a haka a zuciyarsa wai addu'a yake yi. Ba jama'a, ko hakimin ƙauyenku za ka je kana addu'a gaba gare shi da wannan kayan, bare gaba ga Allah. Sai mu nutsu mu yi. Idan muka nutsu duk abin da ya dame mu a arewaci ko a Najeriya, wallahi muna da burbuɗin bayin Allah da in suna addu'a Allah zai amsa mana. Kuma ko a yanzu ƙasar da bata watsa ba, duk fitindin da ake ciki, ai mai yiwuwa albarkacin wasu salihan bayin da suke addu'a ne. In ba haka ba, fitintunu da kunci da zalunci da corruption da kashe-kashe da ake a Najeriya, in ba albarkacin bayin Allah ba, ƙasar da babu ita a yanzu. Addu'ar wasu bayin Allah ne ya sa ba har a yanzu ƙasar ba ta watse ba. Ƙasashe nawa suka watse ba su samu kashi 50 cikin 100 jarabawan da muke ciki ba a Najeriya. Duba abin da ya faru a Zamfara bayan Allah, ba abin da suka yi, a zo a kashe su, a ɗebe su, a ciki akwai wani bawan Allah mai yiwuwa da azumi a bakinsu a kai wannan. Kai in ba albarkacin wasu bayan Allah na addu'a ba, da tuntunin Allah bai made upside down a ƙasar ba. Sai Allah ya mayar. Iyayenmu da daga cikin alherin magabatanmu, da a yau mun fi su karatu, amma wallahi magabatanmu sun fi mu zama bayan Allah na bare. Haza huwa ma nahsibukum wallahu hasibukum. In kana da mahaifiya, in dai dattijuwa ce, irin waɗanda suka haife mu shekarunsu ya kai, ko mahaifi, wallahi ba su da wasa da addu'a. In ka je gaban dattijuwa mahaifiyarka ko wata ummarka ko gwaggwanka, in ta fara maka addu'a kan alheri har sai ka gaji da amin. Saboda sun yi imani da addu'a, kai ake yi wa addu'a, amma tun da kai ɗan duniya ne, ɗan indomie generation, sai ka jima abin ya ishe ka, abin da wata gawar tsawani tsawamin wai kana saka tsaya, ita ko ba za ta gajiya ba. In ka kira babarka a waya, in ta fara Allah ya baka masu maka, Allah ya taimake ka, Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
فاستجاب لهم ربهم سي مهلك شنسو يأمسى موسى الدعاء دسكي الله ينا أمسى الدعاء من الرقوة الله تعالى يأمسى من الدعاء
آمين
الله يجي أما قباتمو الله يبكت سوريانمو
آمين
Allah ya rayar da mu akan daidai, ya dauki rayuwar mu akan imani. Allah ya ce inni la'udhu bi'amali amilin minkum min zakarin aw unsa, ni ba na tauye aikin mai aiki a cikin ku, duk wanda ya aiki na alkhairi wallahi duk kankantan aikinsa zai ga sakamakonsa gobe kiyama. A duniya ne ake iya zaluntar ka, ka ba da kuɗi a kirga a ce bai cika ba kuma ya cika a yau da dai ka kara, ka je ka jaraba malami da gangan ya kada kai ko ya rage maka maki ka ci a baka bi ko bi a baka ci. A duniya ana yaudaran ka, ka je ka ba da kuɗi a auna maka abin da aka yi awo bai cika ba, duka an zalunce ka. Amma a wurin Allah duk abin da mutum ya gabatar, Allah ya ce la udhiu amala amilin minkum, dukkan kankan aikin alheri a musulunci akwai sakamakonsa. Kawai ka ga ɗan uwanka ka yi murmushi a wurin Allah akwai lada a wurin, ka ga busa akan hanya ko kaya ka ɗauka ka jefar da ita akwai lada a wurin, dattijo zai ƙetare hanya ka kama hannunsa ka ƙetare da shi akwai lada a wurin, ka ga ɗan uwanka ka gaishe shi da amincin Allah ya tabbata akan ka akwai lada a ciki, ka ɗauki waya don ka sanar da zumunci ka kira wani akwai lada a ciki, ka yi wa wani message text message kawai ka yi sallama a gaishe shi zumunci ne akwai lada. Inni la udhiu amala amilin minkum, Allah ta'ala baya tauye aikin mai aiki, dukkan kankan aiki na alheri ko da fafatankwacin daukan barin dibino ne na sadaka in shi ne abin da za ka iya ka yi, Allah ta'ala ba zai tauye maka ladanka ba. A da makana da ko misalin aya a Qur'ani,
faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara.
Wannan ayoyi guda biyu na ƙarshe na suratul zalzala ko aya ta 7 da 8 kenan, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, Allah ya ce duk wanda ya aikata aikin alkhairi kwatankwacin kwayar komayya kwatankwacin girman atom, wallahi gobe kiyama zai ga sakamako. Haka wanda ya yi sharri kwatankwacin kwayar komayya ko kwayar gero, wallahi gobe kiyama zai gani. Shi yasa jama'a mu yawaita aikin alkhairi, mu yi kokari mu takaita sabon Allah da zaluntar mutane a kullum a rayuwa, gobe kiyama za mu ga sakamakon aiki, wurin Allah ba a zalunci. Kuma in ana neman taimakon aikin alheri kar ka tsaya kana jiran wane shi ne fi kowa arziki a Najeriya, wane fi kowa arziki a jihar ku, wane fi kowa arziki a ƙauyenku, ka ce a su za su yi, a'a in suka yi fa aljanna ta su ce, ba wanda a cikin su alheri gobe kiyama ba shi aljanna ya baka. To juhudul muqil, kokarin marashi yana cikin mafi falalan sadaka. Mai kuɗi ana neman gudumawa, za a gina makaranta, za a yi jami'a, za a samar da gidan rediyo ko kuma gidan talabijin mai muhimmanci na al'umma, ya ce ga biliyan ɗaya. Kar ka tsaya kana da halin 10,000 ka ce ba za ka bari ba, ka ce ina jin kunya ana bada biliyan ne na bada naira 10,000, a'a shi ne biliyan ɗaya in yayi dan Allah aljannar ta sace, kai da wannan 10,000 sai ka nemi aljannar ta ka. Yasa kar mu rika rena aikin alkhairi, ko naira 500 ne kada ka rena aikin alkhairi da shi, don Allah ya ce inni la udhiu amala amilin minkum, duk wanda ya aiki a cikin ku Allah baya tauye masa sakamakon wannan aiki din. Jama'a mu yawaita aikin alkhairi, muna cikin society mu yanzu marayu sun yawa, kudin makaranta ya gagare su, kayi kokari akalla a rayuwarka ya zama ka hada ƴaƴanka da maraya guda ɗaya da za ka riƙe biya masa kudin makaranta. Ai an yi asara a duk shekara ka biya kudin mutum 5 or 10, dukka ƴaƴanka ne a tsukin anguwanku, akwai marayu sun kai 100 a anguwar amma ba ka biya kwaya ɗaya ba, ai an ci amanar rayuwa. Ka fasan cewa na kan ma fotaran Allah kaddara suna ya zama marayu, yadda ka mu'amalanci marayu wasu ma ka za a maka. Bari yanzu akwai tsarin ɗaukan marayu mai sauki irin su Ustaz Abubakar Siddiq Nasuwar kuma a nan Abuja, suna da tsarin ɗaukan marayu a Arewaci, a Borno ne, a Yobe ne, a Zamfara ne, a Katsina ne, jihohi da yawa. Za ka ba su gudumawa, ga kuɗin makarantar maraya, school fees ɗinsa, ga kuɗin kayan tufafinsa, ga kuɗin abincinsa. In ka bayar sau ɗaya shekara ba za ka ƙara biya ba sai bayan shekara, ko ba wani kuɗin kirki ba ne. Da wannan in kai duk shekara za su baka result din yaro, ga abin da yake kokari a primary, yanzu ya je secondary, yanzu ya tafi jami'a, duk shekara ana baka result, yanzu kai ne kaman babansa ka dauki nauyinsa. To ko irin wannan mu rika yi mana, me yasa ƴaƴanmu ba su gagare mu ba sai ƴaƴan ƴan uwanmu da suka bar duniya za su gagare mu? Ina amana a wannan rayuwar? Wannan fa ba ita ce irin arewa da aka haife mu a cikin ta ba, arewar da aka haife mu muna tashi a gidaje maraya ya tashi ko dan makwabci ba a ma bari a gida ka san mamar ku ba dai bane baban ku ba dai bane sai kai wayo ake iya gane fa wannan baban ku ba dai bane wai kar a nuna maka kana karimi wannan ba baban ku dai ba kare na shi amma yau society ba haka yake ba Allah baya taurin lada la ubu amala amilin minkum min zakarin aw unta namiji ko mace wannan yana daga cikin wuraren da Allah ta'ala yake hada maza da mata a musulunci akwai inda abinda mace ta yi namiji zai yi yadda namiji zai yi sallah a bashi lada mace ma ta kaza a bata akwai wurin da Allah baya daidaitawa biologically anatomin namiji da mace ba iri ɗaya bane yadda fa halittar mu tabbambanta to lalle ayyukan da muke ma haka Allah ya bambanta su akwai aikin da namiji zai yi mace za ta iya yi akwai aikin da namiji zai yi mace ba za ta iya ba kuma akwai aikin da mace za ta yi namiji ba zai iya yi ba yanzu su fitirarsu mai sauki sun iya renon yara amma ƴaƴanka ne in ta bita tabarka da su na awa 6 a gida duk gidansu ya maka kunci duk gidan amma ita za ta zo su ta yi komai in ita aka ce ta fita ta je kasuwa ta nemo abinci ko ta je gona ta yi noma to sai an samu matsala a wurin shi yasa yanayin halittar mu sai Allah ya raba mana ayyuka kuma ya hada mu akan wasu ayyuka yadda za ka yi aikin alheri na sallah ko azumi ko sadaka ko ciro a baka lada ita ma haka za ta yi shi yasa empowering mata iya da muhimmanci kar ka dauka wai duk aikin alheri sai kai kadai kai ka ciyar azumi ka gina masallaci ka gina makaranta ka yi tufatar da mutane ka yi kaza amma baka empowering iyalanka ta kowane bangare su ma su yi aikin alheri kai kana iya kashe miliyan ɗaya baka ji komai ba iyalinka naira 100,000 matsala ce wurinta a nan baka mata adalci ba jama'a mu rika empowering matanmu ran da mafi baka raye iyalanka su ne na farkon masu kula da ƴaƴan naka in ka batta a cikin talauci kuma baka koya mata ya ke dan samun wani abu a juya ba ran da baba kaiwa zai kula da bayanka mu rika tallafa wa iyalai ko dan sa musu allowances ko dan sa musu salary ko kuma dan in ka samu wani dan riba a kasuwarka ko a noma in ka yi kasuwa kace to wannan bangaren amfanin gona naku ne iyalai wannan bangaren nawa ne wata riba Allah ya kawo maka baka zato kawai miliyan 2 ta zo sai kace okay miliyan 1 na iyalai miliyan 2 na tefani a gida miliyan 2 bari ai kaza da shi ya zama kana da wani tsari 100,000 ya zo iyalanka bi to ga 20,000 bari muke 60 ka saba kyautata musu ko buda musu wata hanya da za su samu kai mai kudi ko da stock market ka je ka saya musu wani abu da sunan nasu ne iya gwargwado ka ga yadda zai zama mai albarka so mu rika empowering taimaka wa iyalai su rika samun rufin asiri ke kuma kana tallafa mai ke kudi ce sai an sake ki kuma yanzu ki rena arzikinsa kuma ba daidai bane wanda ya taimake ki kika samu ke ma kuma kar ki ci amanarsa don haka aikin alkhairi maza da mata daidai wa daida suke yi duk wanda ya shi Allah zai bawa in ka zaga duk masallatai a Abuja za ka samu a masallaci 100 maza suka yi 99 ne bi sai an yi sa a samu mace ɗaya ta yi inan ma wata kila rasuwa ta yi ɗan ta yi sadakatin jariya ayyukan alkhairi mu rika buɗa wa iyalanmu su ma su rika yi jama'a bai shi mu darasi ba jami'ar farko a duk duniya jami'atul qarawi da ke Morocco a wani gari Fez masallaci ne mata suka gina sunansu Fadima Fadima guda biyu daga gadon babansu wannan masallacin ya samar da jami'ar farko a duniya jami'atul azhar a tarihinta daga fadimatul zahara ne da sunan mace aka gina masallaci masallacin ya samar da university of azhar da ke cairo sama da shekara 1000 aka yi ta duka wannan me ai jami'o'in farko guda uku a duk duniya biyu kai tsaye investment din aikin alherin mata ya samar da su sai bayan an yi jami'atul qarawi a Morocco an yi jami'atul azhar an yi jami'atul zaitun a Tunisia waɗannan jami'ai uku duka Afirka aka yi su na Afirka kasashen larabawan Afirka bayan nan da shekaru da yawa aka yi jami'ar farko a Europe ita ce University of Bologna bayan nan aka yi so University of Oxford bayan nan aka yi Cambridge bayan nan da shekaru ɗaruruka ma aka yi jami'ar farko a America ita ce Harvard University so duk waɗannan mata suka fara asasawa sai mata manyan mutane ne amma yanzu ka bata bata da any basira kawai sai dai yin miyan kuka da tuwon masara sai dafa shinkafa da miya kullun tunanin ta ya kare kawai sai a kitchen haba ban musu azanci ba ko karatu a azumi ba ta samun dama da karanta Qur'ani kullun a kitchen sai wankan yara sun tafi makaranta mu rika dan sauwaka musu wata hidima da kuma dan tallafa musu da dan abin da muke samu su ma su zama suna iya dan dogaro da kansu da izinin Allah aikin alkhairi in mun yi in sun yi duka alkowa zai samu lada nasa. Allah baya tauye wa arma zaka ba misalin aya ko mutum
man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Wannan ayat da yaje za ta zama cikin suratul Nahl ko aya ta 77. Allah yace man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Duk wanda ya aikata aikin alkhairi namiji ko mace yana mu'mini ko tana mu'mina, haka sai ce wa huwa mu'minun, ya shafi hatta ita mace, sai ce za mu rayar da su rayuwa mai daɗi. Don haka mu rika taimakawa iyalanmu da hanyoyin samun kuɗi mata don su zama su ma suna iya irin ayyukan alkhairi da muke yi, ko ba za su iya kamar na ba su dan kwatanta ya zama iyalinka tana kwatanta aikin alkhairi. In ka taimaka mata wani nauyin ma za ta maka da kudin baka san an maka ba. Mata da yawa suna da tausayi, suna da jinkai, kuma har ga Allah mafiya yawa mata sun fi mu tausayi da jinkai, mafiya yawa sun fi mu son yin ayyukan alkhairi. Su suna iya cin bashi su kai kudin barkatu, kai ina zaka ci bashi ka bada guduma a aure, ba bace zaka neme ka a rasa ba, sai wajen cin walima ko dina a ganka cika cikin ka dindim da kaji ga wata ba ruwanka. Ana magana mu ne manyan abokanai, me ka bashi guduma wa bakin ka alaikum ko su mata ba su cika haka ba, suna dan bada guduma wa. So a rika tallafa wa mata a rayuwa. Allah yace ba'abukum min ba'd, sashin ku daga sashi ne, daga maza aka samu mata, mata aka samu maza. Yanzu aran ma yana asali mahaifiya da mahaifi suka haife shi. So kaga namiji ya fito daga mace, a gidansa ƴaƴa akwai maza da mata, mata da maza sun zo daga maza daga mata. Kaga ba'abukum min ba'din, daman halittan ku ai su shaqa'iqur rijal ne, wato kaman twins haka ake maza da mata. Mu da su kaman wasu twins ne, haka Allah ya tsara halittar. Shi yasa ko a rayuwa kake ko kana namiji, in aka ce baka da iyali girman ka na faduwa. Yanzu za a ganka da mutunci ka shigo ka karɓi kana salamu alaikum, daga an ce goro da kace yanzu na kake goro ki wani ana faɗan goro sai ganka kaman bukun karago yake ganin ka. Yanzu daga an ce goro ka zo bukun karago a wurin sa. So shi yasa gauranci jarrabawa ne. Ya Allah ka rage mana adadin gwagware, ya Allah gwagware da suka cika kasa Allah ka yau mana rage su, a ba ta bangaren ba su dukiyar halal Allah ya sa su yi aure. Wani kuma tsabar mutuwar zuciya ne, saboda motarsa da yake kashe kuɗi ya fi kudin da ake rike iyali da ita, ko ba inda ke zuwa da ita, sai tsabar gayan shirme ba inda zai je da gayan. Gwagware, gwagware matsala ne suka yawa sosai. Allah ta'ala ka rage mana gwagware ta hanyar alkhairi. Allah ka ba su matan kwarai, matan kwarai Allah ka ba su mazan kwarai. Allah ta'ala ya ce falladina hajaru, lalle ne wanda suka yi hijira. Ayyuka biyar Allah ya kira su da shi a nan wurin, su waɗannan ulul albabin. Na farko falladina hajaru suka yi hijira, wa ukhriju min diyarihim aka cire su a gidajensu, sai kuma me, wa udu fi sabili aka cutar da su a tafarkina, wa qatalu suka tunkari abokanan gaba, wa qutilu wasu ma suka yi shahada, sai ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Kaga ayyuka guda biyar ko wannan suna daga cikin mafi girman ayyukan da ake kusantar Allah da shi. Kaga falladina hajaru, hijira kala biyu ne, akwai hijiran gari akwai hijiran aiki. Hijiran aiki duk abun da Allah ya ce baya da kyau ka nisance shi, in ka yi wannan ka yi hijira ko da baka bar garinku ba. Hijira na biyu shi ne barin gari, ka bar wani garin da aka hana ka addini ka koma inda za ka yi addini. Kuma barin gari kala biyu ne, akwai barin gari na tilas aka tilasta ka, akwai barin gari na garin ne bai maka ba ka bari da kanka. Wanne yake zafi? Wallahi na tilasta ya fi zafi. Shi yasa in kana da imani duk mutumin da kaga an ce dan gudun hijira ne, wallahi duk rashin tausayin ka da Allah ka ji tausayinsa. Da fa yana cikin mutunci a gidansu, maybe gidan gado ne anan aka haifi babansa. Yanzu wata fitina ta zo ta, ko ta tashin hankali ko yaƙi ko wani annoba ko irin abin da ƴan ta'adda suke yi ko kidnappers ko bandits, bai yi shiri ba, ya bar inda aka haifi babansa, aka haife shi, ya fita a gidan nan bai ɗauki komai ba, da iyalansa da ƴaƴansa babu abin da suka ɗauka. Suka je aka gina wani tanti a jeji aka tara su, suna kwana a wurin akwai wanda suka yi shekara bakwai a kan na ƴan gudun hijira suna rayuwa. Ai bala'i, ya kai bala'i. da mutuncin kamalan kam din aikin haji da ake kwana ka san yadda yake yanzu aka samu sauki da sai ku je airport a Kano aje ku a kam sati guda ba fa kam din gudun hijira ba kam din allazai ne masu shiga jirgin sama duk wanda ke wurin ana ga mai arziki ne ko kuma akalla dai ya taka amma duk da haka mun san wahalan da ake a kwana abinci ya tsada banɗaki matsala ruwan sha matsala komai da tsada ka ke zauna a wurin to bare wanda yake gudun hijira a jeje duk inda muke a garuruwan mu rika tallafa wa ɗan gudun hijira mu rika tausaya musu kin akwai ɗan hijira a gare ku je ka samu gida ko na haya ka ba su na shekara biyu su zauna da ku zauna a kan ba za a taimaka muku ku zauna mu rika settling ɗinsu iya da muhimmanci jama'a rayuwar nan ba tabbas abinda ka ga wani ya shiga a yau baka ji tausayinsa ba ba ka da tabbacin gaba ba za ka shiga cikin wannan rayuwar ba fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim aka cire su a gidajensu kaga ba fitar suka yi ba nan wa ukhriju shi yafi zafi ikhrajin su aka yi ba su son barin garin suka bari wa ukhriju min diyarihim na uku wa uzu fi sabili an cutar da su dalilina an hana su kwanciyar hankali sun ga fitina da bala'i je ka tambayi mutanen Borno irin jarrabawa da zaga yi daga 2009 zuwa har 2015 mutanen ƙauyuka har a yanzu ka je ka tambaye su je ka zamfara da katsina ka ga irin bala'in da jama'a suka gani a rayuwa yadda aka cutar da su wani a gabansa za a yi mummunan mu'amala da ƙasa yana gani wani da za a ɗauki ƙasa ina wani uba ne zai nutsu a ce ƴarka baliga an ɗauke ta ka ƙaddar abin ya faru gare ka don Allah ya za ka ji a zuciyarka wani uban yau shekara goma bai ga ƴarsa ba an ɗauke ta akan wannan ba ta dukiya yake ba ƴarsa ta dame shi bai gani ba wa uzu fi sabili laifinsa ɗaya shi ne imaninsa da Allah wa qatalu a wani hali ma bala'i ya tuntare su na yaƙi suka yi ƙoƙarin kare kansu don addini ya halatta da yaƙi ko don self defense kare kai ko kuma emancipation kubutar da mutane masu rauni ko kuma tabbatar da adalci a bayan ƙasa kaga sai ce wa qatalu iya nufin bangare biyu ne suka yi yakin ba ɗaya ba don me dalili ai ba bangare ɗaya yake ba an kawo musu hari suka kare kansu misali kenan wa qutilu a wani wuri kuma aka yi me na'am aka kashe su oke kana koma kira'a ne kai kuma kira'a uku ne a wurin akwai wa qatalu wa qutilu akwai wa qatalu wa qutilu akwai wa qutilu wa qatalu duka uku sun tabbata ina ji shi ne yake so ya tunatar da ku sai duka uku nan in kai yayi wa qatalu wa qutilu ko kuma wa qatalu wa qutilu ko wa qutilu wa qatalu duka guda uku nan sun tabbata daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce in suka yi wannan la ukaffiranna anhum sayyi'atin gabanin mu ce za ka yi ba mu aran mako da aya ɗaya ta wannan irin jarrabawa ɗin da cewa Allah zai taimake su a gaba.
Ƙulina lillazina yuqatiluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa
jazakumullahu khaira wannan cikin suratul hajj aya ta 39 da kuma bangaren aya ta 40 udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah abunda muke fahimta irin jama'ar da ke kaf na yan gudun hijira kuma ka samu bayin allah na gware su ake kira muqtaf mabukaci Allah yana karban addu'arsu duk mutumin da ke cikin irin wannan jarrabawa ko na hijira ko ya bar garinsa ya gudu da ƙarya ka da iyalansa wasu iyalan masu watsa sun shiga jeji a cikin halin bukata in yayi addu'a Allah yana karba su ne asalin amrul yujibul muftar kenan irin ka shiga cikin halin damuwa wanda ita kanta damuwa tana jin tausayinka to iya da muhimmanci ko barar addu'a ne in kaga idan suka ce ko baka da komai je ka ce da Allah kuma addu'a ga dan abun bude baki na ka da Allah tuna da mu a cikin addu'oi a wurin akwai wanda yace ya Allah ba kado sana gari ka biya wallahi daga lokacin duk abin da mai ka Allah zai biya mata saboda iya cikin damuwa Allah ya ce la ukaffiran ankum sayyi'atikum, ba zai yi mu kammala aya ta 195 ba, za mu tashi akan waɗannan sifofi su guda biyar. Dalilin wannan Allah ya ce zai kankare musu kurakuransu, zai shigar da su aljanna. To za mu tashi akan insha Allah horabin aya ta 195 la ukaffiran ankum sayyi'atikum, mu harata da aya ta gaba. Allah ta'ala shi samu wani lafiya. Allah ya ji ganyayen mu da malamanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله تعالى أعلم.